tashan Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau Lahadi, 12 ga watan Satumba, shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa ƙarfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin. Tare da taimakon Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Da safiyar yau Lahadi, cibiyar jami'ar Johns Hopkins mai biyar coronavirus ta bada rahoton ta samu sabbin kamuwa da cutar har miliyan 224 a duniya. Shugaban kungiyar al'aida Ayman Al-Zawari ya fito a wani sabon faifan bidiyo na bikin cika shekaru 20 da harin 11 ga watan Satumba. Iran ta amince da masu sa ido na ƙasa da ƙasa damar yin amfani da kyamarorin sa ido a tashoshin nukiliyar ta masu muhimmanci.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A cikin taskar rahotanni kuwa, muna tafe da rahoto akan wata ziyarar shugaba Bazin da ya kai wata alkariya.
Wannan babban matsala ce wanda maganinta yana da wuya, amma duk da haka yau wajibi ne gare mu yi ta yadda muka kama waɗannan mutanen sauki.
Taron masu ruwa da tsaki kuwa a Najeriya ya nazarci yadda ake cin zarafin 'ya'ya mata.
Mu kanmu ba mu saba ne na faruwa. Ban taɓa tsammanin na cewa a Sokoto ana wa mata kuiduwa. Ƙididdigar da ita majalisar ɗinkin duniya ta bayar na shaƙila.
Duk muna tafe da waɗannan da ma wasu rahotanni. Bayan nan za mu kawo muku shirinmu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Da safiya yau Lahadi, cibiyar jami'an Johns Hopkins mai biyar cutar coronavirus ta bada rahoton cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus har mutane miliyan 224.3 a duniya, sai kuma mutane miliyan 4.6 da suka mutu sanadiyar cutar. Cibiyar ta kuma ce an gwada allurar rigakafi biliyan 5.7 a faɗin duniya. Ana sa ran Birtaniya za ta bada sanarwar wannan makon na shirye-shiryenta na yi wa yara 'yan shekaru 12 zuwa 15 allurar rigakafin cutar coronavirus. Wataƙila za a fara aikin yin rigakafin a ƙarshen wannan watan. Fiye da kashi 50 cikin 100 na yawan mutanen Japan sun karɓa allurar rigakafin COVID-19, a cewar gwamnatin Japan. Ministan tattalin arziki Yasutoshi Nishimura ya faɗa cikin wata hira a gidan talabijin ranar yau Lahadi cewa ana sa ran yawan allurar rigakafin zai kai kashi 60 cikin 100 a ƙarshen watan Satumba. Kasar Myanmar tana yakar guguwar annobar coronavirus a karo na uku lokacin da ake samun ƙarin tashin hankalin siyasa. Dangane da bayanan ƙungiyar lafiya na duniya, sama da mutane 400,000 ne suka kamu da COVID-19 a Myanmar, yayin da sama da 16,000 suka mutu. Jami'an kiwon lafiyar jama'a duk da haka sun ce sun yi imanin alƙalumin ba su da yawa. Shugaban kungiyar al-Qaida Ayman Al-Zawari ya fito a wani sabon faifan bidiyo na bikin cika shekaru 20 da harin 11 ga watan Satumba, watanni bayan jita-jita yadda ake cewa kawa cewar ya mutu. Kungiyar leken asiri ta site da ke sa ido kan shafukan yanar gizo na masu da'awar jihadi ta ce an saki bidiyon ne jiya Asabar. A ciki Al-Zawari ya ce Quds ba za ta taɓa zama Yahudanci ba, kuma ya yaba da hare-haren Al-Qaida cikin har da wanda aka kai wa sojojin jirdashi a Siriya a watan Janairu. Kungiyar sai ta ce Al-Zawari ya kuma lura da ficewar sojojin Amurka daga Afghanistan bayan shekaru 20 na yaƙi. Ta ƙara da cewa kalaman nasa ba lalle ne a kwanan nan aka naɗe su ba, saboda an sanya hannu kan yarjejeniyar ficewa da Taliban a watan Fabrairu 2020. Al-Zawahiri bai ambace da Taliban ta kwace Afghanistan da babban birnin Kabul a watan da ya gabata ba, inji Said, amma ya ambaci harin daya ga watan Janairu wanda aka kai wa sojojin Rasha a gefen birnin Raqqa da ke arewacin Siriya. Jita-jita ta bazu tun shekarar 2020 cewa Al-Zawahiri ya mutu sakamakon rashin lafiya. Tun daga wannan lokacin babu wani bidiyo ko shaidar rayuwa da ta bayyana har zuwa jiya Asabar.
Labaran duniya kashi na farko kenan. Kamun mu kai ga na biyu, bar mu je ga wannan rahoton namu. A ci gaba da zagaye yankuna da ke fama da aika-aikar ƴan bindiga, shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum ya gudanar da rangaji na kwanaki biyu a jihar Taliberi, inda a jiya Asabar ya gana da al'ummar karkarar Anzoro, inda ya jaddada aniyar karfafa mataki don kawo ƙarshen aika-aikar ƴan ta'adda a yankin da suke ƙetarowa daga jamhuriyar Mali. Wakilin Musule Mummuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Karkarar Anzoro na daga cikin wuraren da aka fi fama da hare-haren ƴan bindiga a jihar Taliberi, inda karɓar haraji da satar shanu da kisan fararen hula ke ƙoƙarin samun gindin zama sanadiyar lalacewar al'amuran tsaro a arewacin Mali. Dalili kenan shugaba Muhammad Bazoum ya kai rangadi a garin Sarakwara domin baiwa jama'a ƙwarin gwiwa.
Da abinda aka san su da shi da suka fara ta'addancin nan nasu sojawanmu da suke kaiwa hari, suka bar wannan suka shiga sace-sacen bitashen mutane kuma su so su iske talaka manoma wanda suke kauye mai nisa cikin gonakansu, mata da yara suke kashewa. To wannan ne sabon salon da suke amfani da shi. Wannan babban matsala ce wanda maganinta yana da wuya, amma duk da haka yau wajibi ne gare mu mu yi ta yanda muka kama wayannan mutanen sauki. Nazo in shaida da idona yanda yanayin yake, na zo in gane cewa irin matakan da ya kamata mu dauka kuma za mu dauki irin waɗannan matakan insha Allah.
Wannan ziyara ta Muhammad Bazoum ta matukar saka walwala a zuciyar mutanen karkarar Anzoro, saboda a cewar su shine shugaban kasa mai ci na farko da ya tattaki zuwa wannan yanki.
Eh, sunana Madam Ali Ramatu, muna yin president de la republique godiya wallahi duk wannan da zai zo gane mu kwarai ma murna muke nan yau. Muna so president ya kara security in ba haka nan ba mutane suna tashi suna tahiya. Yanzu mata suna wahala tunda mata iske ana kashe mijinta ana kashe da duk maza wanda kai saura ma sun gudu sun bar mata. To kaka za su ta yara su ne nema urwa su ne nema abinci.
A ranar daya ga watan nan na Satumba ne matakin dage haramcin amfani da babura ya soma aiki a yankin Taliberi bayan da jama'a ta nuna bukata, sai dai mutanen Anzoro sun bukaci a maido da wannan doka.
Tunda abadi moto vrema cikin Anzoro ba a san ni bandi ne ko ba ni bandi bane. Vrema inda muna samu ga wajen excellence Bazoum wannan cikin Anzoro dai a hana circulation din moto.
Da yake amsa tambayoyi a taron manema labaran da ya kira a ƙarƙashin wata bishiya da ke ƙwaryar garin Sarakwara, shugaban ƙasa ya amince da buƙatar jama'ar karkarar Anzoro, ya kuma yanke shawarar ƙara yawan dakaru a arewacin jihar Taliberi domin rufewa ƴan ta'addan Mali hanyoyin da suke bi wajen tsallakowa Niger.
Daga nan fa Mali ba ta da nisa, in ka ƙetare komin ta Ayoru za ka shiga Mali. Muddin babu soshi a iyakan nan tamu muna da matsaloli, amma yanda muka gane abun bamu da sojawa da suka mamaye komin ta Ayoru.
Matsalar tsaron da ake fama da ita a jihar Taliberi ta yi sanadin rufe makarantu kimanin 22 da asibitoci da dama a karkarar Anzoro, saboda haka shugabannin al'umma suka buƙaci shugaban ƙasa ya dubi wannan matsala. Wanne ya ce za a dauki dukkan matakan da suka dace don farfaɗo da fannin ilimi, kiwon lafiya, ayyukan noma da kiwo da harkokin yau da kullum. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Taliberi a jamhuriyar Niger.
To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Iran ta amince da ba masu sa ido na ƙasa da ƙasa damar yin amfani da kimarorin sa ido a tashoshin nukiliyar da masu muhimmanci, kuma su ci gaba da ɗara abin da yake faruwa a candan daƙilar da ƙaddamar diflomasiyya a wannan makon. An sanar da haka ne ranar 12 ga watan Satumba, bayan tattaunawa a taron tsakanin Rafael Grossi da shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya Mohammed Eslami, shugaban hukumar makamashin nukiliya ta Iran. Tattaunawar an yi ta ne da nufin sassauta takaddamar da ke tsakanin Tehran da yammacin duniya, kamar yadda ta barazana karin tattaunawar kan farfado da yarjejeniyar nukiliya Iran. Kamfanin dillancin labarai na Iran ya nakalto Islami yana cewa, mun amince kan sauya katin ajiyar bayanai na kimarorin hukumar. Ministan harkokin wajen kasar China Wang Yi yana ziyara kasar Cambodia, inda ake sa ran zai gana da Prime Minister Hun Sen da sauran jami'ai da tattauna COVID-19 da sauran batutuwan yankin. Ma'aikatar harkokin wajen Cambodia ta ce tarurrukan Wang a yau Lahadi da Litinin za su hada tattaunawa kan kasuwanci da tsaro. China ita ce babbar mai saka hannun jari a Cambodia kuma abokin siyasa mafi kusanci. Taimakon Beijing ya ba Cambodia damar yin watsi da damuwar yammacin Turai game da munanan tarihi da take da shi akan take haƙƙin bil'adama da na siyasa. Kuma bi da bi, Cambodia gaba daya tana tallafa matsayin siyasa na Beijing kan batutuwa kamar da awar kasar a cikin tekun kudancin China. A cikin watannin baya-bayan nan, Amurka tana nuna damuwa game da alaƙar da ke tsakanin su, sannan ta buƙaci shugabannin Cambodia su ci gaba da gudanar da manufofi na ƙasashen waje masu zaman kansu da daidaita waɗanda za su kasance masu amfani ga jama'ar ta.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu leka tarayyar Najeriya, inda aka gudanar da wani taro don fito da hanyoyi da ƙara wayar da kan jama'a akan illoli da suke tattare da cin zarafin ‘ya’ya mata, wanda aka misalta shi da gurguntar da al’umma. Wakiliyarmu a fannin kiwon lafiya Hawwa Umar ta halarci taron da kuma rahoton da ta haɗa mana.
Taken taron shine ci gaba da wayar da kai zuwa ɗaukar mataki a aikace, wato moving from awareness to taking action, da yake jawabi a wurin taron mai alfarma sarkin musulmi kuma shugaban majalisar koli a harkokin addinin musulunci Muhammad Sa'ad Abubakar. Ya jaddada buƙatar gwamnati ta aiwatar da dokoki da tilasta bin dokokin tare da ƙarfafa faɗakarwa game da cin zarafi musamman na mata da ƙananan yara. Sarkin Argungu Sama'ila Mera ya ce an gudanar da bincike a wasu sassa na arewacin Najeriya don gano wuraren da abin ya fi kamari da kuma gaggauta ɗaukar mataki.
Mun yi pilot program na gwaji a Sokoto da Binji, mun yi a Yola local government da kuma Bisau. Mu kanmu ba mu san abin da yana faruwa. Ban taɓa tsammanin cewa a Sokoto ana wa mata kuiduwa. Ƙididdigar da ita majalisar ɗinkin duniya ta bayar na cewa kila ɗaya daga cikin ɗari ne kawai mata da ƙananan yara da ake wa irin wannan abu ke kawo maganarsu zuwa ga hukuma. Cewa ɗaya da cutarwa ya kai har ga yara ƙananan wata shida. Wannan abubuwan su muke sanin cewa daga ƙarfar murya. Ni amfani da malamai da limamai domin kira ga mutane su kwamci addini baya da matsayi cikin wannan abubuwan. Sannan kuma ba wata al'ada muka sani a arewacin Najeriya da sai zuwa wannan.
Farfesa a fannin kula da mata da ke asibitin koyarwa na Aminu Kano Hadiza Shehu Galadanci ta yi bayani kan yadda cin zarafi ke shafar lafiya da kuma tunanin waɗanda suke samun kansu a wannan yanayi.
Daga duka har zuwa karaya har zuwa ma wata rin a kashe ta, da akwai waɗanda za a yi musu faɗi ciwon HIV, ciwon syphilis, ciwon ciwon gonorrhea, ciwon duk wa'annan ciwukan yana iya aukuwa da su, wanda in aka bari nan gaba in ma suna neman irin su haihuwa da kuma su zamana kullum suna ciwon mara. Da akwai wanda ake sa su sami yoyon fitsari, kwanan nan da aka ci zarafin yarinya wanda aka yanke gabanta gabaki ɗaya, operation uku muka yi mata a Aminu Kano don saboda ta zama ta iya yin fitsari da bayan gida.
Hajiya Kori Muhammad Abba Habib da ke aiki a asusun gidaya na majalisar ɗinkin Duniya UNDPA ta ce annobar cutar corona ya kara ta'azzara cin zarafin mata da yara a Najeriya.
Yanzu da ake wannan cuta ta COVID-19 aka hango cewa cin zarafin mata ya fi aukuwa domin duk kowa yana cikin gida zaune. Sai ka tarar da in ma faɗe ne da wanda aka yi wa faɗin da wanda ya yi mata duk suna cikin ɗaki ɗaya ko kuma suna gida ɗaya ba yadda aka iya.
Shi ma a nasa ɓangaren tsohon shugaban matasan Kirista a Najeriya Pastor Simon A.S. Doli ya ce.
Ai irin wannan mutane muna musu wala ana sa musu hukunci kuma muna da unit wanda suke lura da irin wannan abun a coci dinmu da blocks duk muna da su. So ba ma ɗauki wannan abun da wasa. Duk mutum da aka same shi da wannan hali wallahi za a walakanta shi. Ba hali mai kyau bane, shedanci ne.
Cin zarafi musamman ga mata da ƙananan yara abu ne da ya zama kamar ruwan dare a Najeriya da kungiyoyi da dama ke ta faɗi tashin ganin an kawo ƙarshen sa. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai muna Najeriya inda a cikin makon nan wasu matasa a ƙasar suka gudanar da zanga-zangar rashin amincewa da shugabancin Muhibba ɗan kaka wanda take jagorancin hukumar daidaito na ɗaukan ma'aikata a ƙasar, inda suka nemi cewar shugaba Muhammadu Buhari ya gaggauta sauke ta ko kuma su ci gaba da yin wannan zanga-zangar, inda suke zarginta da aiki na sarrai. Wakilinmu daga Birnin Tarayyar Nasiru Adamu Alhikaya ya aiko mana da ƙarin bayani.
Cikin zargin da 'yan zanga-zangar suka yi akwai yadda Muhibba ɗan kaka ke ɗagawa ma'aikatu ƙafa su ɗauki ma'aikata daga inda suka ga dama ba tare da sauran sassa sun amfana ba koko ba tare da sauran jihohi sun amfana ba. Hakanan sun ce Mrs. ɗan kaka na da ɗagun kai da mulkin kama karya da hakan ke hana dubban matasa da suka gama makaranta samun guraben aiki. Jagoran zanga-zangar Comrade Murtala Garba ya ce sun ba da nan da mako uku ɗan kaka ta yi murabus ko shugaba Buhari ya sallame ta daga aiki ko kuma in ba haka ba za su mamaye helkwatar hukumar da yin zaman dirshan.
Sauran kwana 14 idan ba kore ta ba za mu haɗa dubbai matasa za mu je abinda muka yi lokacin Jonathan Occupy Nigeria, za mu Occupy Federal Character Commission, za mu target ɗin kuma mun rubuta ma shugaban ƙasa cewa a kore ta, wannan matan ba ta tace ba kamar da ya kore sauran ministocin shi da ba su yi abu daidai ba yake musu based on incompetent. Ita ma ba ta iya ba kuma ba za ta iya ba, ba ta da hali na gari. Shugaban ƙasa ya kore ta, irin wayannan mutane su suke mata munakisa a harkan tafiya na gwamnati.
Ko wani commissioner daga jihar Bayelsa da yake ai shugaba Muhammadu Buhari ya turo musu uwa ce mai kulawa ma da ayyuka suna murna kuna cewa a kore ta.
Ina daga cikin gurɓatattun commissiononi ɗin, su 36 ne, 26 sun rubuta petition kan rashin iyawanta. Ina daga cikin sauran da suke bin bayanta suke haɗa baki suke gurɓata wannan ma'aikata ɗin. Da ya gama magana ai masu aiki a waje ko na suka zo suka same mu suka ce tana nan ta gan mu ta tsorata ne ba ta fito ba sai ta turo a cikin yaranta.
A martanin hukumar ta bakin kwamishina mai wakiltar jihar Bayelsa Satonye Okiyo ya nemi shashantar da zargin da nuna cewa ba hurumin hukumar ba ne ɗaukar ma'aikata.
President Buhari gave to us a mother and she's been giving that of motherly disposition to us.
Hakanan Okiyo ya ce ai shugaba Buhari ya turo musu Muhibba da take uwa a gare su kuma ta yi abin da ba a taɓa yi ba a baya na raba musu motocin aiki.
Yes, for the first time in history of the commission, commissioners have been given official vehicles.
A watan Fabrairu, 20 cikin commissiononi hukumar 37 sun rubuta korafin zargin ɗan kaka da murdiya wajen ɗaukar ma'aikata a hukumar inda ta fifita 'yan jiharta ta kwara. Zuwa yanzu ba wani martani daga Aso Rock kan wannan zargin. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu sai shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, yada alkhairi karmi a kazan ba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sannanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka jibanci mu'amalan matasa da yanar gizo. Kamar koyaushe, sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Ma Badalla. Kafofin sada zumunta na daga cikin ire-iren nasarorin da yanar gizo ya haifar a duniya, inda jama'a suka sauya yadda suke zamantakewa da kuma hanyoyin da suke bi na kulla zumunta da samun bayanansu na yau da kullum. Kasancewar hukumar wayar da kan al'umma ta NOA a takaice, aikinta ta faɗakar tare da bada bayanai akan manufofi da kudirin gwamnati mai ci. Ta ga dacewar amfani da waɗannan kafafai na sada zumunta wajen isar da sakonninta ga matasa waɗanda akasarinsu suka fi amfani da waɗannan kafofi na yanar gizo. A dangane da tsare-tsaren da suke bi wajen isa ga matasan, shirin na wannan makon ya zanta da babban darakta na hukumar, Dr. Garba Abari.
Idan kika duba, muna da kafofi da yawa a Twitter, a Twitter handle ɗinmu yanzu a rufe yake, amma muna na a Instagram, muna na a Facebook, muna na a WhatsApp groups, muna nan kuma da duk sauran kafofi a yanar gizo. To wannan abun da yasa kuma ƙarfin mu yake can, saboda can ne ya kamata muke samu yawancin matasan. Ba ka samu su a gidan rediyo, in ka same su a gidan rediyo ma tashoshin wake-wake da kaɗe-kaɗe ne, sai dai sai mu mu dauki wake-wake da kaɗe-kaɗen mu mu saka musu. Ba ka samu su a gidan talabijin suna jin labarai, in akwai sai dai tashoshin kaɗe-kaɗe da nan ba sai a tura su a saka su. Ba suna nan a Netflix ko suna nan suna sauraron kaɗe-kaɗe da rayewa a FM station da sauransu. Duk inda mu kamata mu same su, muna bin su mu same su, mu muke bin su, mu nemo su, mu same su, mu aika wannan sakonni.
Yake matasa su ne kashin bayan duk wani al'umma, kuma ka yi batu cewa mafi yawan matasa suna nan a kafafen yanar gizo inda kuke jan hankalinsu. Shin kana ganin wannan hanya ita ce mafita wajen jan hankalin matasa, kamar yadda ka yi batu cewa a yanar gizon nan ka face wata yawancin matasa suke?
A yau ne ita ce hanya mafi a yau shi ne.
To akwai wani jan hankali da za ka yi matasa wajen amfani da waɗannan kafafen?
Ido kullum dai abin da muke ga musu shine akwai bukatar da ke akwai na su gane cewa kowane dan adam yana da irin gudubawa da zai ba wa kansa shi kansa tukunna, don ya gina kansa ya zama mai amfani ma kansa, ya zama mai amfani ma al'umma. Kasar mu kuma tana da arziki da zai ba wa kowane matashi, ba ma kuma matashi ba, har ma manya masu zaman kansu, hanyoyi da za su yi su tabbata akan cewa sun mori gajiyar wannan arziki da Allah ya bayar a kasar nan, ma'adinai, arzikin noma, arzikin aiki da kwakwalwa, arzikin kasuwanci, arzikin abu dai ga sanin da yawa bil adadin. To kowa yana da haƙƙi ne tabbata akan cewa yayi sa hankalinsa inda zai mori wannan abubuwa din.
Ta bakin tsohon darakta a hukumar ta NOA, Dr. David Manyadogo, yayi jan hankali ne ga matasa da ba su amfani da kafofin ta hanya da ta dace, wanda hakan kan haifar da tarnaƙi da yin karan tsaye ga tsarin tsaron ƙasa, tare da janyo rarrabuwar kawuna a tsakanin al'umma, duk da sunan faɗan albarkacin baki.
To gaskiya ne, domin idan ka dubi irin abubuwan da suke ake gudanarwa a social media, to gaskiya in dai kai mai hankali ne mai son ƙasa, to ba za ka ji daɗin irin wasu abubuwa da ake tattaunawa a kai ba. Abin da nake gani shine kuma kamar da na faɗa cikin bayanin da na yi shine, ni ina cikin wanda suke ba da goyon cewa kowa a bashi yancin faɗan abin da ra'ayinsa, amma kuma dole ne a tabbatar cewa wannan abu mun shi cikin tsari, cikin ka'ida, abinda ba zai tabarbare mana da sha'anin tsaron ƙasa ko kuma zaman lafiya ba. So ni duk abinda gwamnati za su yi su ga cewa gaskiya social media din nan an yi amfani da shi yadda ya kamata, to ni na ba da goyon bayan wannan. Yana da kyau a ba mutane yanci su faɗi ra'ayinsu, amma kuma dole ne a tabbatar cewa an ɗauki matakai da za a ga cewa waɗannan ra'ayoyin an faɗe su ta hanyoyin da za su kawo zaman lafiya ne, amma ba wai su hargitse mana ƙasa ba.
To da yake ka yi batu akan zaman lafiya da kuma 'yancin faɗin albarkacin baki, wanda na ɗaya daga cikin abin da Najeriya take gudanarwa kamar mulkin demokradiyya, to shin akwai waɗansu dabaru ne da kake gani ya kamata a bi domin a takaita yanda mutane suke mu'amala da kafafen yanar gizo gabaki daya a ƙasa?
Eh, to gaskiya kin gani shasa muka yi magana al'adunmu, mun ce ya kamata mu koma ga al'adunmu na gargajiya wannan muka sani. Yana da kyau mu dubi abin da wasu suka yi mu yi kwaikwayo, amma kuma ya kamata abin da za mu ɗauko mu yi amfani da shi ya zama abin da zai taimake mu, ba abin da ya saba da irin al'adun da muka sani ba, ko kuma irin harkar ma addinanmu da muka sani. Kin gani a yadda muka taso bisa ga al'ada, akwai son juna, akwai ƙauna, akwai ladabi da shauransu. To amma kin ga yanzu duk wannan abubuwan don muna koyan abubuwan da ake a wasu wurare, kin ga yanzu duk wannan abubuwan yanzu babu su. To domin haka yana da kyau idan an ga wani abu yana da kyau da bai saba ma al'adunmu ba, muna yin muku fa. Amma gaskiya duk abin da zai saba ma al'adunmu to ya kamata mu yi lura da su. Muna da namu al'adu din, mu ɗauko abubuwan da za su amfane mu, mu yi amfani da su.
Gabaki daya masu sauraro, a nan shirin matasa a duniyar gizo zai dakata, sai kuma da yardan Allah mako na gaba za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam.
Da haka muka zo ga shirinmu na karshe, labaran duniya a takaice.
Da safiyar yau Lahadi, cibiyar jami'an jisafkin mai bibiyar cutar coronavirus ta bada rahoton cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus har mutane miliyan 224.3 a duniya, sai kuma mutane miliyan 4.6 da suka mutu sanadiyar cutar. Cibiyar ta kuma ce an gudanar da allurar rigakafi biliyan 5.7 a faɗin duniya. Shugaban kungiyar Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri ya fito a wani sabon faifan bidiyo na bikin cika shekaru 20 da harin 11 ga watan Satumba, watanni bayan jita-jitar da ake cewa dawa cewar ya mutu. Kungiyar leken asiri ta site da ke sa ido kan shafukan yanar gizo na masu da'awar jihadi ta ce an saki bidiyon ne jiya Asabar. A ciki Al-Zawahiri ya ce Quds ba za ta taɓa zama Yahudanci ba, kuma ya yaba da hare-haren Al-Qaeda cikin har da wanda aka kai wa sojojin jirdashi a Siriya a watan Janairu. Iran ta amince da ba masu sa ido na ƙasa da ƙasa damar yin amfani da kyamarorin sa ido a tashoshin nukiliyar ta masu muhimmanci, kuma su ci gaba da tsara abin da yake faruwa a sandan daƙilar da kaddabar diplomasiya a wannan makon. An sanar da haka ne ranar 12 ga watan Satumba bayan tattaunawa a Tehran tsakanin Rafael Grossi da shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya Mohammed Islami, shugaban hukumar makamashin nukiliya ta Iran. Ministan harkokin wajen kasar China Wang Yi yana ziyara kasar Cambodia, inda ake sa ran zai gana da Prime Minister Hun Sen da sauran jami'ai don tattauna COVID-19 da sauran batutuwan yankin. Ma'aikatar harkokin wajen Cambodia ta ce tarurrukan Wang a yau Lahadi da Litinin za su haɗa tattaunawa kan kasuwanci da tsaro ma.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan ranar, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe ƙarfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, ƙarfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Leonard Sahilu, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.